ita ce hanyar da ya kamata a bi ta gwamnati, wato gwamnati ta ajiye kuɗi domin musamman domin rashin lafiyar jama'anta. Sa'annan wanda suke aiki za a iya ce to ga abin da zaka biya domin a sa arsusu din. Kuma ya zama na cewa idan kana aiki kana kuma samun kuɗi da dama, abin da zaka sa arsusu zai fi wanda nashi kuɗin karami yake. To wasu ma kin san yawancin mutanen mu ba wai suna aiki na gwamnati bane. To wani hanya za a bi domin su din ma a yi kokari a samu suna dan ajiye kuɗi? To shi wannan kawai da muka zo ya nuna mana hanyoyin da za a iya bi. Amma duk da haka a wasu wurare za ka ga baya da za a yi, baya da kuɗi, baya da kuma iyali da za su iya taimaka. To ya kamata gwamnati ta je abin da muke ce da shi premium a kansu. Wasu gwamnati su sa abu a harsusu domin su.
Yawato wannan shirin dai duk da ken shi zai yi tasiri ne musamman a maraya ba yankunan karkara ba waɗanda ba su maganin asibitan baki ɗaya, ba su da asibitan da ma za su je ko da gwamnati tana da wannan shiri domin su.
Amma kin san a yanzu haka ko ina a Najeriya ana kokarin su abin da muke ce da shi primary health center. A yanzu haka din ma akwai shiri wanda shi shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari yake ya sa a gaba. Minista yana kan gudanar da wannan shi ne ya zama na kowane karkara kuma mu ce ward na siyasa suna da asibiti da ta ƙasa wanda muke ce da shi primary health care. A wurin ne za a fara yawancin cututtukan da muke da su akan iya a yi a sha ƙarfin su a ta wurin kafin a ce za a je babban asibiti ko general asibiti ko kuwa teaching hospital da muke da shi. So abin da ya kamata a yi shi ne a sa asibitoci a karkara su zama da ƙarfi, akwai masu aiki, akwai kayan aiki domin in aka bi wannan hanya to zai taimaka kwarai da gaske.
Yawato kasancewa wannan shi ne kusan sai a ce karan farko da gwamnatin jiha za ta aiwatar da wannan shirin ko kuma za ta makwatanta shi take koyan shi ko kasashen da suka ci gaba ma shirin inshora yana da ƙalubala. Ya kake gani ko za ku bullo mu lamarin har da zai na farko ya zama karɓaɓɓe, na biyu kuma ya yi tasiri?
Ta farko shi ne ya kamata jama'ar mu a wayar da su. To wani lokaci ma za ka ga mace mai juna biyu za ta ƙi tafiyan asibitin awo. Dalili wani lokaci za ka ga kamar aka je asibitocin ɗin ba za a ga masu aiki a wurin ba, ko za a je asibiti babu kayan aiki, ko kuwa ma a ce yadda ake lura da mutum aka je za a ci mutuncinsa. To wani lokaci sai ki ga wannan zai sa mutane ba za su je wurin ba. Amma na biyu shi ne ya kamata yadda na faɗa ya tabbata cewa aka je asibitocin ɗin za a samu abin da ya kamata. Na biyu kuma a ƙara wayar da kan jama'a kamar yadda na faɗa yawancin cututtukan da muke da su za a iya a kashe su ta hanyar rigakafi. Kwanaki ma ita uwar gida na shugaban ƙasarmu wata Aisha ta kiro duk matayen gwamnoni mu na ƙasa gabaki ɗaya domin su ɗauki wani shiri da zai taimaka na wayar su kai da kuma rigakafi, karɓar rigakafi ma yaranmu da kuma zuwa awo idan iyayenmu mata sun yi ciki domin a samu a sani lokacin da za su haifu a ba su rigakafi da kuma idan akwai wani matsala a ɗauki mataki. Bai kamata a ce iyayenmu mata ta dalilin juna biyu suna mutuwa ba, amma har yanzu aka san samu musamman a jihohinmu ta arewa muna da wannan matsala.
Allah ka ba mu sa'a sama, Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a sama, Allah ka taimake mu amin. Kan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwarmu mai sama, Allah ka taimake su amin. Allah ta ba mu